بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. bayan haka yan uwa, ina mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dukkan yabo da godiya suna ƙara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala, wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta Lahadi. A yau muna 29 ga watan Zulqa'da, hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1444, wanda ya daidai da 18 ga watan 6 shekara ta 2023 miladiya. Wannan shine darasinmu na 31 a cikin wannan littafi na La tahzan wallahu rabbuk, wallafar malama Shekatu bintu Muhammad al-Qasim, Allah ta'ala ya saka mata da alkhairi, daga nan masallacin da ke dan unguwar Laji Quarters a nan cikin garin Bauchi. Karatunmu na baya mun shiga bayani akan adrarul huzn, wato illolin da yawan damuwa da bakin ciki ke haifar ma mutum, wanda mun karanta bangaren farko shine adrarul huzni min nahiyati shar'i, wato cututtuka da illoli da matsaloli wanda ake samu ta sanadiyar wato ainihin yawan damuwa da yawan kunci da yawan bakin ciki a shari'ance, wanda mun ji cewa wannan yana da illa kwarai da gaske. Ibnul Qayyim Allah ya masa rahama yake cewa al-huznu yudha'iful qalba, yawan bakin ciki da yawan damuwa yawan kunci yana raunana zuciya, wa yuhinul azma, sannan yana sa ma wato ainihin kazarkazar na mutum yakan sa shi yayi rauni, wa yudha'iful irada, yakan raunana masa manufa, sai zama bayi da wata manufa a rayuwarsa. Saboda me? Saboda bakin ciki da damuwa sun riga sun dabaibaye shi. Yace wala shay'a ahabbu ila shaytani min huznil mu'min, ba abin da yake soyuwa ga shaydan sama da bakin cikin mumini, daga mumini a cikin damuwa. Wannan shine abin da Iblis ya fi so, la'anatullahi alayh, Allah ya kare tsine mishi albarka. Da haka yake cewa al-huzn la yajlibu laka naf'an, kunci da damuwa dan wani abu ya same ka, wannan ba shi zai jawo maka wani amfani ba, ba shi zai sa din kawai kai tagumi kana tunani sai abinda ba a rubuta cewa naka ne yazo ya same ka ba. Wala yadfa'u anka durran, sannan ba zai tunkuɗe maka wata cutarwa ba. Yawan damuwa da yawan kunci ba shi zai hana abinda aka rubuta zai same ka ya same ka ba. Wa sadaqa man qala, akwai wani da yake yayi magana yayi gaskiya, yace sayuftahu babun idha sudda babu, tsarin Allah shine idan an toshe wata kofa to sai a bude wata kofa, in an toshe wata sai a bude wata. Na'am, wa tuhawwinul umuru si'ab, sannan kuma al'amura masu wahala suma za su yi sauki da izinin Allah. Ma'al usri yusrani hawwin alayka, tsarin Allah shine duk kunci duk wahala guda daya yana turo mata sauki guda biyu ne. Saboda haka sassauta makanka, falal huznu yajdi walal iktikab. Saboda ka sassauta makanka, bakin ciki da damuwa ba abinda zai jawo maka, ba zai taba jawo maka wani amfani ba. Fa iyyaka ayyuhal mahzun, ka shedin ka ya kai wanda kake cikin kunci. An yu'qidaka alhuznu anil aishi sahih, anil aishi sahihan, karka bari kunci da damuwa ya hana ka kai rayuwa mai kyau. Sahihan sawiya, fakun farisatan lilhum, fatakuna farisatan lilhumum, sai zama cewa kai kaman dan dakon bakin ciki ne, kana ta dakon damuwa. Wa tu'matan lil ahzani wal humum, sai ka zama kamar abincin bakin ciki da damuwa, sai zama suna cinka. Qala ibn al-Qayyim rahimahullah, ibn al-Qayyim yake cewa ad-dunya min awwaliha ila akhiriha la tusawi ghamma sa'atin, duniya tun daga farkonta da ƙarshen har zuwa ƙarshenta ba za ta taba yin daidai da kunci ko bakin ciki na awa ɗaya ba. Fa kaifa bi ghammi al-umr, ina ga wanda shi kuma ya karar da rayuwarsa a cikin damuwa, a cikin kunci. To saboda haka wannan mun ji illan yawan kunci da yawan damuwa a shari'ance kenan. To abu na gaba kuma da zamu ji a yau shine adrarul huzni min nahiyati tibbi, menene illan yawan kunci yawan damuwa a likitanci, a bangaren lafiya, a bangaren likitanci, menene illan hakan? Shin hakan yana da illa a lafiyar mutum ko bai da shi? Faqad zakara ba'du ahli al-ilmi wa tibbi al-qudama dararahu, haqiqa wasu daga cikin malamai da kuma likitoci magabata waɗanda suka jima a harkar sun ambaci wasu daga cikin illolin yawan damuwa. Min zalika daga ciki, qala ibn al-qayyim, ibn al-qayyim yake cewa arba'atun tahdimul badana, akwai wasu abubuwa guda uku waɗanda abubuwa guda hudu waɗanda suke wato lalata jikin mutum, suke rusa lafiyar jikin mutum. Na farko shine alhammu, na biyu walhuzun. Alhammu shine kamar yadda muka faɗa a baya, a farko mun yi bayani akan abin da ya shafi bambance-bambancen da ke tsakanin a waɗannan kalmomi guda uku. Akwai alhammu, akwai alghammu, akwai kuma alhuznu. Alhammu, alhammu shine yawan damuwa da abin da zai faru nan gaba. Mutum ya zauna yana tunani me zai je ya dawo, me zai faru nan gaba, me zai same shi yau, me zai same shi anjima, yana tunanin ya hada wani dil, shin wannan abin zai yi ko ba zai yi ba, wannan ya sa shi a cikin damuwa. To sai a ce yana cikin alhammu, to wannan shi ma yana bata lafiyar mutum. Alhuznu shine kuma yakunu ala makruhin madi, shine wannan kuma yana faruwa ne a lokacin da mutum yake damuwa da abin da ya faru ba da son ransa ba, wanda ya riga ya wuce. Min fawati mahbubin, kamar a ce akwai wani abin da yake so ko wani wanda yake so sai ya kubuce masa. Aw husuli makruhin, ko kuma wani abin da baya so ya faru, to wannan sai ya sa shi cikin damuwa. Da haka to duka waɗannan guda biyu, alhammu da alhuznu, duka suna wato ainihin lalata, suna da illa a lafiyar mutum. Sannan sai ya ce waljo, abu na uku shine zama da yunwa, yana ma mutum illa. Sannan wasahar shine tara bacci, rashin yin bacci, wannan yana da illa ma mutum. Kaga he kawo waɗannan abubuwa guda hudu Ibn al-Qayyim a matsayin shi na malamin addini kuma likita. Shi yasa yake da littafi wanda har ila yau ba samu littafi a harkar likitanci wanda yake da fa'idoji a likitance kuma a addinance ba kamar sa, sai dai in mutum bai karanta shi ya fahimce shi ba. shine littafin at-tibbun nabawi. Littafin at-tibbun nabawi wanda aka fassara shi zuwa yarruka masu tarin yawa har da turanci, the prophetic medicine, yana bayani akan yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafiyar da likitancinsa wanda shine likitan likitoci alaihi salatu wassalam. Sai malama ta ce wa athbatat dirasatun hadithatun ajraha bahisuna baritaniyun bi jami'ati Birmingham. Malama ta ce akwai wani bincike wanda ya faru kwanan nan wanda wasu daga cikin masu bincike daga jami'ar Birmingham suka gabatar da wannan binciken, suka ce innal insana, binciken ya tabbatar da cewa lallai mutum ya mullu bi mashairil huzni wal usa huwa aktharu irdatan lil isabati bil amradi allati qad tantahi bil wafa. Duk mutumin da yake rayuwa yake yawan kasantuwa cikin wato yawan mashail, yawan feelings na wato ainifin bakin ciki da kunci da damuwa da yawan tunani, yana daga cikin ababe mafi girma da ke kai shi zuwa ga kamuwa da cututtukan da ƙarshen su zai zama ajalinsa. Yawan damuwa da yawan kunci da yawan tunani yakan kai mutum zuwa ga ya kamu da cututtukan da za su zama ajalinsa. Wa awdahatid dirasat, sannan kuma waɗannan bincike-binciken sun tabbatar cewa anna sadamatin nafsiyya, cewa yawan bugun zuciya ai alamar mutum na cikin fargaba kenan, alamar mutum na cikin damuwa, zuciyarsa tana bugawa da sauri, tana bugawa da sauri saboda yanda ya sa damuwa a cikin ransa. To yawan bugun zuciya din nan tu'siru ala da'afi qudratil insanil jismiyya wal mana'iyya ala muharabati al amrad. Yawan bugun zuciya yana da tasiri akan wato yana da tasiri wajen raunanar da karfin da gangan jikin mutum yake da shi, da menene ake cewa immune system dinsa, abin da yake wato kokarin da yake yi wajen ya yaki cututtuka da suke damunsa. To in mutum yana da yawan damuwa da yawan kunci da yawan tunani da yawan bugun zuciya, yakan ja masa cewa wannan system din nashi yakan yi rauni ta yanda baya iya tunkaran cututtukan da suke shiga jikinsa saboda ya yi rauni. Wa ilaika ba'du atharil huzni wal qalqi ala jismin insan, ga wasu daga cikin tasirin da wato yawan damuwa da yawan kunci yake da shi a jikin dan adam. Na farko shine akwai iltifa'u daqtid dam, shine yana ja masa hawan jini, yana ja mai hawan jini, yawan damuwa yana ja mai hawan jini, yakan sa jininsa ya hau saboda ya shiga damuwa, ya shiga damuwa. Wannan kuma dama mun sani a normally mun dama duk mun san cewa yawan damuwa da yawan tunani da yawan shiga wani irin yanayi yakan ja mutum jininsa yana hawa. Sannan kuma akwai amradul qalb, yakan jawo masa yawan cututtukan zuciya, cututtuka na zuciya masu tarin yawa. Sannan yakan ja masa rheumatism, yakan ja masa abinda zai sa ya zama dukkanin joints na jikinsa, gaɓoɓinsa, duk wata mahaɗan ƙashi ya zama cewa ta yi rauni, sai zama cewa baya iya gudanar da abubuwa da yawa na rayuwarsa. Sannan kuma akwai al-isabatu bil bard, yakan sanya masa ya zama yana yawan jin sanyi, yawan kunci, yawan damuwa, yakan sama mutum yawan jin sanyi wanda hakan illa ce a gare shi kwarai da gaske. Sannan kuma akwai a talful ghadati
addarqiya yana da illa yakan ja masa cutan da ake kiran shi da thyroid cancer yakan ja masa cancer da kuma duk wasu cututtuka da suke da alaka da wannan sannan kuma akwai mardus sukari yakan jawo masa diabetes yawan damuwa yakan sa mutun ya zama ya kamu da diabetes shine mardus sukari shine ciwon siga kenan ku kaga yakan ja masa wannan illan kwarai da gaske sannan akwai tasaqutu sha'ri yakan ja masa zubewan gashi gashin sa sai ya dinga zubewa akwai alinhiyarul isbi shine nervous breakdown wannan cuta ce da yawan wato kunci ko yawan damuwa yakan ja ma mutum wanda na kasa binciken menene sunan shi da Hausa akwai at-ta'siru ala tawzi'il calcium fil jism at-ta'siru ala tawzi'il calcium fil jism yana da tasiri wajen wanzuwan calcium a jikin mutum yana da tasiri idan mutum yana da yawan damuwa to wannan yakan raunana duka waɗannan abubuwan sannan kuma akwai yace wabittali talful asnan yawan kunci yawan damuwa yakan ja haƙoran mutum duk su zube saboda yawan damuwa saboda yawan kunci to waɗannan wasu ne daga cikin cututtukan da ita malama ta kawo ƙarƙashin waɗancan binciken da likitoci cikin waɗanda suka gabata da waɗanda suke nan suka yi akan illolin yawan kunci illolin yawan damuwa wanda wannan zai nuna mana cewa duk abinda mutum ya ga shari'a ta hana shi to ya sani akwai hikima a bayan wannan abu karatunsa da bincikensa ya kai ko bai kai ba amma dai akwai hikima saboda Allah hakimun ne ali Allah yana da hikima Allah kuma yana da wato masani ne shi saboda haka duk abinda kaga cewa Ubangiji ya hana ya ce karka zama kaza karka yi kaza karka yi kaza karka yi kaza to babu shakka cewa akwai hikima a cikin wannan hali akwai hikima
وقال الدكتور جوزيف مونتاجيو wannan wani likita ne yake cewa anta la tusabu bil qurha bisababi ma tatanawalu min ta'ami yace kai ka saurara ka ji daidai da kurji baya fito maka wai saboda abincin da kake ci bal bisababi ma ya akuluka sai dai kakan samu kakan gamu da wannan ne ta sanadiyar abin da kai yake cinka yaqsudul huzna wal qalq yana nufin yawan kunci da yawan damuwa mana abincin da kake ci bai jawo maka wata cuta ko ta damuwa amma abin da yake cinka shine babban abin da yake ja maka rashin lafiya abin da yake cinka daga cikin zuciya wa qala ad-doktor ilayki karil al-ha'iz ala ja'izati nobel fi tibbi doktor ilayki karil wanda ya wato kai zuwa matsayin da ya samu ja'iza ta nobel a cikin harkar likitanci yace inna rijalal a'mal alladhina la ya'rifuna majabahatil qalqi yamutuna bakira yace lallai tabbas akwai wasu mutane waɗanda suna yawan ayyuka amma kuma ba su san menene illan damuwa da kunci da bakin ciki a tattare da su ba yace shi a fahimtansa yamutuna bakira suna mutuwa da wuri sukan mutu da wuri kaga mu yanzu abinda zamu dauka shine zamu yadda cewa tabbas wato
yakan jawo ma mutum waɗancan cututtukan da aka ambata. Amma mu a aƙidar mu shine babu wanda yake mutuwa da wuri. Duk wanda kaga ya mutu, to ko yau aka haife shi ya mutu lokacinsa ne, ba da wuri ya mutu ba. Ba wanda yake mutuwa da wuri, babu kuma wanda yake lattin mutuwa. Saboda wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idhnillah kitabun muajjala. Babu wani wanda zai mutu sai da izinin Allah. Ina nan a rubuce an sama abun ajali lokaci, cewa zuwa lokaci kaza, zuwa lokaci kaza zaka mutu, zuwa lokaci kaza wani zai mutu. To amma yakan ja ma mutum illan da zai hana shi rayuwa mai kyau, ko da yana rayin dai amma zai sha wahala. Amma babu wanda yake mutuwa da wuri, wannan ita ce aqidar musulmi. Duk wanda kaga ya mutu, to lokacinsa ne na mutuwa yayi, amma babu wanda zai mutu kafin lokacinsa. Idan lokaci yayi, wato in lokaci bai yi ba, ba a jawowa wai kodin saboda fajilcin mutum a ce ai sauri kawai a halaka shi ya tafi wuta, a'a ba haka. Sannan kuma idan lokaci yayi ba a jinkirta ma mutum, wajen saboda shi salihi ne a ce a bar shi ya ƙara ayyukan alheri, ko shi fajiri ne a ce a bar shi ya tuba. Walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, taka ba mai mutuwa da wuri, saboda Allah bai gaggawa shi. Allah bai gaggawa, saboda haka shi yace to a fahimtan sa. Kaga kenan ina so ya nuna maka cewa illan abin ya kai makura, da har shi yana ganin ma cewa wanda fa yake fama da irin wannan matsalar na yawan kunci da yawan damuwa da yawan shiga wani irin yanayi a rayuwarsa, yana mutuwa da wuri. Fal huznu wal qalaqu yuaddi ila al mard, saboda yace yawan kunci da yawan fushi da yawan damuwa yakan kai mutum zuwa ga rashin lafiya, watal fil jism, da kuma lalacewar gangan jikinsa, talafar da gangan jikinsa a banza, wal mautis sari, da kuma mutuwa cikin gaggawa, mutuwa da wuri, mutuwa da sauri. Wannan kuma wato shine a fahimtan sa shi a matsayinsa na wato likita. Fa'iyyaka ayyuhal mahzun, ka shedinka ka kiyaye ya kai wanda kake cikin damuwa, anta hadima sihhataka bima'ulil huzni wal qalaqi aw bi iftiradi tawaqqu'atin sayyi'atin qad la tahsu. Ya kai wanda kake cikin kunci, kake cikin damuwa, ka kiyaye kar ka je ka lalata lafiyar gangan jikinka ta hanyar damuwa, kunci, ta hanyar wato yawan shiga cikin wani irin yanayi, yawan tunani, ko kuma ka tilasta ma kanka wasu munanan abubuwan da kai ka san ba zai yi su faru ba. Ka sa ma kanka abin da ka san ya fi ƙarfinka, abin da ka san ba ka da iko zuwa ga kaiwa wannan wajen. Fatatakalaba alayka al-amradu min kulli janib, sai kaga cututtuka da rashin lafiya suna maka a ringizo ta kowane bangare. To wannan shine ko sune illolin yawan damuwa ta bangaren likitanci, ta bangaren lafiya, wanda a baya mun ji illolin wato ainihin yawan damuwa a shari'ance, wannan kuma mun ji a likitance. Kaga idan mutum ya hada duka biyu, sai zama cewa ya tsira da lafiyarsa, sannan kuma ya samu lada. Sannan abu na gaba, sai malama ta ce akwai masail fil huzni, akwai wasu mas'aloli da ya kamata mu fahimta dangane da bakin ciki. Na farko ta ce al mas'alatul ula, mas'ala ta farko, لم يأمر الله سبحانه بالحزن في موضع قط باب ونوجي كودا سوئيني da Allah yayi umarni cewa mutun yayi bakin ciki babu wala asna alaihi babu inda Allah ya yaba mu mai bakin ciki ba inda Allah ya yabi mai bakin ciki wala rattaba alaihi jazaan wala sawaba babu inda Allah ya rattaba ya rubuta ko ya tsara cewa ga wani lada ko wani sakamako da za a bayar ma mutun albarkacin bakin ciki da yayi babu wannan wajen bal naha anhu fi ghairi mawdi sai dai ma Allah yayi hani ne akan bakin ciki a wajaje da yawa cikin alqur'ani daga ciki a surat ali imran yana cewa wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin kar ku yi rauni kar ku yi kuma ku yi bakin ciki kuma ku ne madaukaka in dai kun zama mu'mini daga Allah ya ce wala tahzan kar ku yi bakin ciki kaga wannan la din la ce annahiya tana nufin hani ne kar ku yi bakin ciki wazalika li annahu la fa'idata fihi saboda me bakin ciki bai da wata fa'ida wa ma la fa'idata fihi la ya'muru Allahu bihi duk wani abin da bai da fa'ida kuma Allah ba zai umarni ya ce a aikata shi ba wannan maganar ibn al-qayyim a cikin tariqul hijratain al-mas'alatu thaniya mas'ala ta biyu shine la ya'thimu sahibuhu idha lam yaqtarin bi huznihi muharram idha lam yaqtarin bi huznihi muharram ko a wato mutum ba zai zama yana da laifi ba din yayi bakin ciki bai da laifi matukar bakin cikin nan bai gamu da wani abun da yake na haramun ba matukar babu haramun a ciki kama yahzulul insanu ala almasa'ib kamar yadda ai dan adam yakan yi bakin ciki in wasu abubuwa sun same shi din ya shiga bakin ciki ko yayi damuwa ko ya je ba jadi dan wani abu ya same shi ba za a ce yayi laifi ba sai dai in ya hada da haramun kamar mutum ya hada da ihu da kururuwa na shiga uku na lalace da wasu abubuwa waɗanda suke na haramun kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa laysa minna man daraba al-hududa wa shaqqa al-juyuba wa da'a bi da'wal jahiliya duk mutumin da musiba ta same shi ya dinga marin fuskansa yana yayyaga tufafinsa yana ihu da kururuwa irin na jahiliya to wannan bai tare da mu wannan bai tare da mu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine ma al-halika wa saliqa mi fincike gashinta ko ta aske gashinta saboda musiba ya same ta da mi ihu daga murya da kururuwa saboda musiba ya same ta fa yaqubu alaihi salam ai ga annabi yaqub din Allah ya kara aminci a gare shi hazina ala firaq ibnihi yusuf alayhi salam ay shi ma yayi bakin ciki lokacin da ya rabu da dan sa annabi yusuf yayi bakin ciki Allah yake cewa wa tawalla anhu wa qala ya asafa ala yusuf wa biyaddat aynahu min alhuzn fa huwa kazi Allah yace annabi yaqub sai ya juya lokacin da ayyansa suka zo suna masa bayani bayan ɗansa Yusuf ya bata da shekaru kaninsa Binyamin ma suka zo suka ce masa ɗanka yayi sata kuma an rike shi da haka wannan sai ya tayar masa da bakin cikin batan ɗansa Yusuf da haka ƙarshe ana magana yace Allah yace wa tawalla anhum ya juya musu baya wa qala ya asafa ala Yusuf yace ya bakin ciki na ya damuwa na da na shiga abisa batan Yusuf ina Yusuf yake ne wa biyaddat aynahu min alhuzn Allah ya ce idanunsa duka suka yi fari kal suka kuma farare saboda tsabaragen bakin ciki fa huwa kazim yana cike da damuwa yana cike da fushi yana cike da bakin ciki saboda batan dan sa annabi Yusuf alaihi salatu wassalam kaga wannan sai nuna mana ba laifi bane in mutum yayi bakin ciki saboda wani abin da ya same shi amma dai yana da illa, yana da illa.
Wal rasul sallallahu alaihi wasallama lamma kana ibnuhu ibrahima yujawidu bi yajudu bi nafsihi, lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga ɗansa annabi ibrahim a ya ga ɗansa afwan ibrahim ibrahimul muazzam ba annabi ibrahim ba annabi ibrahim kakan annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama shi kuma wannan ibrahim ɗan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama, lokacin da annabi ya ga ɗansa ibrahim ransa ya iso zuwa gargara, ransa zai fita za a zare ransa, zarafat aina sai idanunsa suka cika da ƙwalla, waƙala sai yake cewa innal aina tadma, lallai idanu suna hawaye, suna cike da hawaye, wal qalba yahzan zuciya kuma ta yi baƙin ciki, wala naqulu illa ma yarda rabbuna, amma ba za mu ce komai ba sai abinda ubangijinmu ya yarda mu faɗa, wa inna bi firaqika ya ibrahimu lamahzunun, yace lallai ya ibrahim muna bakin cikin rabuwa da kai, ba mu ji daɗin rabuwa da kai ba amma Allah ya fi mu son ka, saboda kaga sai yace ya ibrahim lallai muna bakin cikin rabuwa da kai, ashe kenan ya halatta mutum ya yi bakin ciki idan wani abu ya same shi amma ba ya rike bakin ciki a zuciyarsa ba na ɗan lokaci kaɗan, an masa mutuwa dole zai ji bakin ciki, matarsa ta rasu, ɗansa ya rasu, babansa ya rasu, mahaifiyarsa ta rasu, abokinsa ya rasu, dole zai ji bakin ciki, amma kullum kullum yaumin yana tunani, kullum kullum yaumin yana tunani, to sai ya masa illa, ya samu matsala akan tattalin arzikinsa, kasuwancinsa da sauransu, dai bakin ciki, amma in ya sa wannan ya zama daily routine ɗinsa, kullum yana cikin damuwa, kullum yana cikin damuwa, to sai ya zama masa illa. Lamma mata Ali ibn al-Fudail, lokacin da wani daga cikin magabata al-Fudail, lokacin da ɗansa Ali ya rasu, dhahika waliduhu al-Fudail, sai shi Fudail ɗin sai ya yi dariya, aka ce masa ai ɗanka Fudail ya rasu, ɗanka Ali ya rasu, sai ya yi dariya. Wa qala sai ce ra'aitu anna Allah qad qada, yace ni abinda nake gani shine Allah ya riga ya zantar da hukuncin cewa wannan yaron zai rasu, fa ahbabtu an arda bima qada Allah bihi, daga sai ya zama cewa ina son in zama na yarda da abinda Allah ya kaddara, shi yasa ma nayi dariya. Kun ga yanzu mun ji a wannan hadisi wanda Imam al-Bukhari ya rawaito cewa lokacin da Ibrahimul Mu'azzam ya rasu dan gidan annabi, annabi ya yi hawaye, ya yi ƙwalla, shi kuma wannan Fudail sai ya yi dariya da aka ce ɗansa ya rasu. To kamar yadda kullum muke karantawa, kullum muke maimaita in mun zo za mu fara karatu, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mafi alkhairin shari'a ita ce shari'ar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, da haka karkashin haka qala ibnu taymiya, sai ibnu taymiya yake cewa halul fudail halun hasanun bin nisbati ila ahli aljazai, yanayin da fudail ya shiga hali ne mai kyau, yanayi ne mai kyau in ka kwatanta da waɗanda suke ihu da kururuwa da yawan korafi saboda musiba ta same su, madadin ne mutum ya yi ihu ya yi kururuwa ya yi na shiga uku na lalace, to abinda Fudail ya yi shi ne mafi kyau, shi ne ya yi dariya. Amma kuma sai ya ce wa amma rahmatul mayyit, amma tausayin mamacin nan ma'al ridabil qada, tare da yadda da abinda Allah ya kaddara, tausayin mamaci domin duk wanda ya mutu, duk wanda ya mutu zallan kawai zafi da daɗin mutuwa, Ibrahimul Adham
yake cewa to ya cancanta ka jinjina masa ya kamata ka gaishe shi. Duk wanda ya isa matakin mutuwa, matakin zare rai, to ya kamata a gaishe shi saboda ba karamin kokari yayi ba. Daga sai Ibn Taymiyya ya ce in ka kwatanta da tausayin wanda ya mutu da kuma yadda da kaddara wa hamdulillah da kuma wato gode ma Allah ka halin Nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayyanayin da ya shiga a yayin rasuwan ɗansa Ibrahim, fa hadha akmal, wannan shine mafi kamala. Kaga kenan Ibn Taymiyya yana so ya nuna mana ashe wanda Annabi yayi shine mafi cika, shine mafi kamala, shine mafi kamala. Taka ba jarumta bace, tsabaragin wai jarumta da tsoron Allah. Mutum a ce an masa rasuwa mahaifinsa ya rasu, amma ka ce shi fa koma damu, ko damuwa ma bai yi ba, ba wani abu shi kawai, wani ma shi da kansa ma zai yi ni wallahi ko damuwa ma ban yi ba, wai shi ya nuna maka cewa shi ya yarda da kaddara. Kaga wanda ya fi ka yarda da kaddara shine ma ya kawo maka yarda da kaddara, shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ji abin da yace innal aina la tadma wa innal qalba la yahzun wa la naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna li bi firaqika ya ibrahim la mahzunun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kama qala ta'ala, kamar yadda Allah yake cewa thumma kana min alladhina amanu watawasaw bis-sabri watawasaw bil-marhama, mutum ya zama cikin waɗanda suka yi imani kuma suke majunan su wasiya da haƙuri, suke majunan su wasiya da tausayi. Kaga a ayan Allah ya hada biyu, haƙuri da kuma tausayi. Kai haƙuri sannan kuma ka tausaya mashi wannan wanda ya mutu, wanda kake tausayin sa kan aiwara kalle shi kamar dariya bai, kana tausayin sa. Wa mithluhu, misalin wannan, man yasjudu inda al-masa'ib, wanda musiba za ta same shi sai ya fadi ya sujjaya. Ka san idan alkhairi ya samu mutum ana so yayi sujudu shukr, ana so yayi sujjada ya gode ma Allah. Fa idza qila lahu masalan, idan misali aka ce masa mata waladuka, danka ya mutu, sajada lillah sai ya fadi ya sujjada. Fa hadha laysa lahu aslun fi shar'i, wannan bai da asali a shari'a, wannan bai da asali a shari'a. Kar wani ya ce la ilaha illallah, sujjada ce bata da asali a shari'a, a'a ba sujjadan bace bata da asali a shari'a. Dalilin yin sujjadan ne bai da asali a shari'a, dalilin yin sujjadan ne bai da asali a shari'a. Wa innamal mandub, abinda ake so shine alfaz'u ila as-salah, shine wato ayunkura azabura zuwa ga sallan gawa, kama sabaka bayanuhu, kama yanda bayanin sa ya gabata. Wannan shine abin da ya tabbata. Amma ba mutum ya fadi ya ce bari yayi sujjada kai, to musiba ta same alkhairi ya same ka, sai aka ce ka fadi kai sujudu shukuri, sai aka muka mutuwa ka fadi kai sujjada, to sunan shi sujudul me, sunan shi wani sujjada? Kaga da kanka zaka tabbatar da cewa la asla lahu fi shari'i, zaka tabbatar da cewa bai da asali a shari'a. Al-mas'alatu thalitha, mas'ala ta uku, qad yaqtaduni bil huzni ma yusabu sahibuhu alayhi, ba mamaki ma ya zama lokacin da mutum yake cikin bakin ciki ya zama bakin cikin ya hadu da abin da za a bashi lada a kansa. Wa yuhmadu alayhi, a jinjina masa akai, fa yakuna mahmudan min tilka aljiha la min jihati alhuzni, sai ya zama cewa an yaba masa ne ta hanyar aikata abinda yake hada da bakin cikin, ba ta hanyar bakin cikin ba. Wato mutum yakan iya yin bakin ciki, amma silan bakin cikin sai ya zama abin jinjina a gare shi, sai ya zama cewa an bashi lada ne ba dan bakin cikin ba, sai dan menene silan bakin cikinsa. Misali, kal huzni ala musibatin fi dinihi, kamar mutum yayi bakin ciki in ya gamu da musiba a cikin addininsa, kamar mutum yayi bacci, bacci ya masa nauyi, kawai sai ya farka yaga gari ya fara wayewa an jima da sallar asuba sai yayi bakin ciki to Allah sai ya bashi lada me yasa aka bashi lada ba dan saboda bakin cikin ba sai dan saboda me ya silan bakin cikin san shine ya rasa sallah ya sa shi yayi bakin ciki to sai a bashi lada daga damuwa da addinin sa shi yasa shi bakin ciki damuwa da ibadar sa shine silan bakin cikin sa to sai a bashi ladan damuwa da ibadar sa ba ladan bakin ciki ba misali kamar da annabi yana addu'a Allahumma la taj'al musibatana fi dinina kar ka jarabe mu a cikin addinin mu wa ala masaibil muslimina umuman haka nan kuma in yaga musiba ta shafi musulmi yaga cewa ga musulmi can a can da can da can ana kashe su ana wulakanta su ya shiga damuwa saboda soyayya da ƴan uwantaka ta musulunci to sai a bashi ladan soyayya da ƴan uwantakal da ta sa su ya zama silami bakin ciki hadha yusabu ala fi'lihi ala alama fi qalbihi min hubbil khair za a bashi lada akan abun da ke cikin zuciyarsa na san alkhairi wa bughdi shar da kuma kin sharri lakinnal huzna sai dai shi bakin ciki ala zalika bakin ciki akan wannan idza afda ila tarki ma'murin min as-sabri wal jihadi wa jalbi manfa'atin wa daf'i madarratin nuhiya an bakin ciki idan ya zama cewa zai kai izuwa ga barin abinda aka yi ma mutum umarni na hakuri bakin cikin zai sa ya zama silar rashin hakurinsa ko zuwa jihadi ko zuwa nemo wani abinda zai amfane shi ko tunkuɗe ma kansa wani abinda zai cutar da shi to wannan kuma an hana shi wa illa kana hasbu sahibihi raf'al ithmi anhu min jihati al-huzn in ba haka ba kuma ya ishi ma'abocin bakin cikin shine dauke masa laifi dauke masa zunubi da za a yi wato ainifin ta fuskan ko ta hanyar bakin cikin da yayi almas'alatu rabi'a mas'ala ta hudu wajhu nahyin nabi sallallahu alaihi wasallam sahibahu wato fuskan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sahibinsa abokinsa abubakar siddiq ya hana shi bakin ciki yake ce masa la tahzan inna allaha ma'ana lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar suka yi hijira suka shiga cikin kogo abubakar siddiq yaga mutanen makka sun zo suna neman su ga su a bakin kogon sai yace musu yace mu annabi law nazara ahaduhum tahta qadamayhi la absarana inda ɗayan su zai kalli kafan diddigen sa da wani abun sa zai fadi yayi sunkuya zai dauka zai iya ganin mu annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa ya ababakar ma zannuka bi ithnain Allahu thalithuhuma me kake tunani ga mutum biyu wanda Allah shine na ukun su me kake tunani da haka Allah yake cewa illa tansuruhu faqad nasarahu Allah in babu ku taimaki Allah bai Allah ya taimake shi yaushe iz akhrajahu alladhina kafaru lokacin da kafirai suka fudda shi suka kore shi daga garin su suka fita sani ithnain yana na biyun mutum biyu da shi da Abubakar Siddiq iz yaqulu li sahibihi lokacin da yake ce ma abokinsa abokin tafiyansa yake ce masa la tahzan inna allaha ma'ana kar kai bakin ciki ai Allah na tare da mu to da haka wannan abin da annabi ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam mu ji da kyau kana huznu abubakar ala nabi sallallahu alaihi wasallam bakin cikin da abubakar yake yi ba akan ransa bane yana yi ne game da akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma yana masa ne huzna ishfaqin alaihi yana masa bakin ciki ne na tausayi da kauna min an yasila ilaihi darar saboda yana tsoron kar wani abu na cutarwa ya riski manzon Allah alaihi salatu wassalam la huzna jabnin aw hala'in ba wai bakin ciki ne na wato ragwantaka ko yawan raki da yawan korafi ba faqad qala radiyallahu anhu ai da kansa yake ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake ce masa in uqtal fa ana rajulun wahid yace masa ka ganni ni abubakar a yanzu in an kashe ni ni mutum ne guda daya ba da wani amfani a duniya wa in qutilta halakatil umma kai kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama da an kashe ka to al'umma ta halaka al'umma ta halaka kun ga abin da yasa yake bakin cikin shine tunanin fa kar wani abu ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in an kashe ni ni ba kowa bane sunana dai kawai Abubakar bin Abi Quhafa in an kashe ka al'umma ta halaka a matsayin ka na Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahan nabi sallallahu alaihi wasallam sahibahu Abubakar la tahzan inna Allah ma'ana annabi ya hana abokinsa Abubakar ya na shi shiga damuwa yace karka yi bakin ciki Allah na tare da mu aida'ul aida'il huzna ma'ana ka bar bakin ciki karka yi bakin ciki fa inna Allah bi nasrihi wa aunihi wa ta'idihi ma'ana domin Allah da taimakonsa da agajinsa da karfafansa yana tare da mu wa man kana Allah ma'ahu falan yughlab duk wanda ko Allah yake tare da shi ba za a taba cin galaba akan sa ba wa man la yughlab fa haqqun lahu Allah yahzun wanda ko ba za a ci galaba akan sa ba ai haƙƙi ne akan sa kar yayi bakin ciki ba zai bakin ciki ba saboda ba za a ci galaba akan sa ba qala ibnul qayyim yake cewa inna hadhihi al-aya tushiru ila anna man sahiba ar-rasul sallallahu alayhi wa sallama wa ma jaa bihi bi qalbihi wa 'amilahu fa innahu lam yushibhu bi badanihi fa inna Allah ma'ahu yace wannan ayat tana mana ishara ila anna man sahiba ar-rasul sallallahu alayhi wa sallama cewa duk wanda ya sahibanci manzon Allah sallallahu alayhi wa sallama wa ma jaa bihi da kuma abinda manzon Allah yazo da shi bi qalbihi ya sahibanci wannan shiriyan annabi da zuciyarsa ya karbe ta da kyau wa amalihi da kuma aikin sa wa illam yushibhu bi badanihi koda kuwa bai sahibanci annabi da gangan jikinsa ba mana koda bai zama sahabi ba amma zuciyarsa ta zama sahabiyar shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ta ga shiriyar annabi kuma ta karba kuma ayyukansa sun bi shiriyar annabi fa inna Allah ma'ahu to Allah yana tare da shi Allah ya kasance tare da mu za mu tsaya akan wannan gaban insha Allah in Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi fadin malama da tace la huzna fil janna kowa ya san da cewa babu bakin ciki a gidan aljanna Allah ta'ala ya samu dace abinda mun karanta daidai Allah ya bamu lada inda muka yi kusakure Allah ya fi mana Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwarmu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم اللهم اسلم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وبصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والانجيل والفرقان نعوذ بك من شر كل شيء انت اخذ بناصيته انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين واغننا من الفقر يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته